This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amerika ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan a koda yaushe a shafin mu na internet na voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki. Muka sake kawo muku wani sabon shirin a daidai wannan lokacin, inda za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, yayin da zaben gama gari ke ci gaba da karatowa, wani abu da ke ci gaba da jan hankulan mutane shine a wannan karan babu mace ko ɗaya a cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar. Ko menene ya sa haka?
Da yake mu yanzu nan mata na Afirka ƙarƙashin musulunci muke, kuma mahi yawan mu mata duka ƙarƙashin mazan suna suke. Kenan kaga mace ba ta iya tabar partin mijinta dan mace ya kwata ta aza takara ta shefa mata ƙuri'a, akwai wuya.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba kaɗan. Za kuma ku ji cewa masana sun fara tsokaci akan tasirin da matatun mai masu zaman kansu za su yi idan aka baiwa 'yan kasuwa damar kafa matatun man. Kuma kan wannan batun ne muke so ku kira mu ku bayyana ra'ayoyinku. Shin wani irin tasiri kuke ganin irin wannan matatun za su yi? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Bayan haka za ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Niger. Amma yanzu za mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani sabon bincike ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara a Sudan ta Kudu da ke fama da rikici ba sa zuwa makaranta. Wannan shine adadi mafi yawa na yaran da ba sa halartar makaranta a duk faɗin duniya a cewar binciken. A yau Talata, hukumar kula da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce kashi 51 na yara a ƙasar da shekarunsu ya kama daga 6 zuwa 15 ba sa samun ilimi. Sudan ta Kudu ta kwashe fiye da shekaru 2 tana fama da yakin basasa, wanda hakan yayi sanadiyar mutuwar dubban mutane ya kuma raba fiye da mutane miliyan 2 da mahallansu. Yanzu haka fiye da rabin al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan 11 na bukatar taimakon gaggawa a fannin ababen more rayuwa. Sauran kasashen da akalla kashi 40 na adadin yaran da ba sa zuwa makaranta sun hada da jamhuriyar Niger da Sudan da kuma Afghanistan, a cewar hukumar ta UNICEF.
Wani dan kunan bakin wake da ake alakanta da kungiyar ISIS ya tarwatsa kansa da bom a wani wajen tarihi da ke Istanbul, inda ya kashe akalla mutane 10, waɗanda 9 daga cikinsu Jamusawa ne masu yawon shakatawa. Harin ya jikata wasu mutane 15, yayin da 2 daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali, kamar yadda jami'an kasar suka tabbatar. Prime Minister kasar Ahmed Davutoglu ya kira wani taron gaggawa da jami'an tsaron kasar da kuma ministan cikin gida domin duba lamarin. Bayan kammala taron, Prime Minister ya ce mutumin da ya kai harin dan kungiyar ISIS ne. Ya kuma sha alwashin sai ya ga bayan ƴan kungiyar ta ISIS a Turkiya da ma duniya baki daya. Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC.
Jami'an 'yan sandan kasar Jamus sun kama wasu masu tsoron ra'ayi sama da 200 da suka tada rikici a birnin Leipzig, inda suka kona motoci da kuma bata dukiyoyin jama'a. An fara rikicin ne a ranar Litinin da yamma, kusan lokaci guda da dubban magoya bayan 'yan kin jinin 'yan gudun hijira na wata kungiya mai suna Fediga ke aiwatar da zanga-zanga dauke da alluna da aka rubuta cewa ba sa maraba da 'yan gudun hijira da kuma cewa su bar musu kasarsu ta Jamus. Masu adawa da zanga-zangar kuma, waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin magajin birnin Leipzig Bukat Jang, sun fito kan tituna suna dauke da alluna da aka rubuta muna maraba da 'yan gudun hijira a Leipzig, da kuma wasu da ke cewa ba su ƙaunar 'yan gudun hijira ko kuma ƙungiyar Pegida.
Daga ƙarshe, shugaban ƙasa Vladimir Putin ya ce mace-mace da raunace-raunace da farar hula suka samu a Siriya laifin 'yan bindiga ne da kuma masu goya musu baya, amma ba shugaba Bashar al-Assad ba. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Germany Bild, da yayi yau Talata, Putin ya ce shugaba Assad ya yaki ne kawai waɗanda suka dauki makami da niyyar yakar gwamnatinsa. Duk da ya aikata abubuwan da ba daidai ba a lokacin, wato a lokutan yakin kasar Syria da aka kwashi shekaru biyar ana yi, baya da alhakin karan tashe-tashen hankulan da suka faru. Ya kara da cewa babu yadda za a yi a ce wannan fitina ta kai inda ta kawo in ba dan an samu waɗanda suka ruruta ta ba daga wajen Syria, ma'ana da makamai da kuɗi da kuma mayaka, a cewar Putin. Ya kuma ce to in haka ne wake da alhakin fitinar. Gwamnatin Assad wacce take kokarin rike kasar, ko ko ƴan tawaye da ke neman wargaza kasar da kuma yakar gwamnati. Kasar Rasha dai kawace ga kasar Syria, kuma a ƙarshen watan Satumba shekarar da ta gabata ta shiga hadakar kasashen da ke kai harahari ta sama, abinda kasashen yammacin duniya suka caccaka akan cewa suna auna ƴan tawaye ne ba mayakan ISIS ba. Putin ya ce jiragen saman yakin kasarsa ba su taba auna farar hula ba, kuma kasar na da hujja akan hakan. Yayin da Majalisar Dinkin Duniya ke kokarin ganin ta kawo bangarorin Syria biyu akan teburin kullar yarjejeniya a cikin wannan watan a Geneva, Putin ya ce ba zai so ya ga Syria ta zama kamar kasar Iraq ko Libya ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bari mu fara da jamhuriyar Niger. Wani batu da ya fara jan hankulan jama'a shine na rashin yar takara mace ko daya a jerin yan takara 15 da ke neman shugabancin kasar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya hada mana wannan rahoton da za ku ji.
Ganin cewa a shekaru biyar da suka gabata an fafata da su kuma an gwabza da su, inda aka samu kallabi tsakar rauna mace ta hito ta kalubalanci ƴaƴa maza a neman mukamin kujera mafi alfarma a wannan kasar ta jamhuriyar Nijar. Kuma a cewar wata gogaggar yar siyasa bugu da ƙari yar majalisar da'irar garin birnin Kwanni Hajiya Umma, wannan lamarin ba zai nisa taba da addinin musulunci.
Ai mata sai mu ce alhamdulillah, ko babu yar takara ta shugaban kasa mace, tunda ka san Maryam ga mace ta yi, ta zo ta gwada karhinta. Alhamdulillah mun gode tunda ta tunkaro, amma da yake mu yanzu nan mata na Afirka karkashin musulunci muke, kuma mahi yawa mu mata duka karkashin mazan suna suke. Kenan kaga mace ba ta iya tabar partin mijinta dan mace yau wata ta aza takara ta shehu mata ƙuri'a akwai wuya. Banda shi ma duka ta kamaimai dai magana, ba a bari mace ta ikun ƙasa tukuna ba mu kai can ba. Banda shi alhamdulillah muna da kota, akwai dibitoci, akwai ministrori cikin mu mata, akwai meruka. Kenan alhamdulillah wannan kasaukin da anka bamu ya wadata shi mu, indai ana hidda mun haƙin mu gare shi ba sai mun ta shugaban kasa ba. Dan gaskiya gaskiya hisbillahi mace nake, akwai wuya a ce mace ta iko Niger, ko mata sun aza takara za su ta dai ne, amma akwai wuya ba cikin wanga lokaci ba yanzu.
Sai dai matan za su fafata ne a zabubbukan neman shiga majalisar dokoki ta kasa da majalisun jahohi da na da'irori. Kuma Hajiya Umma tace waɗannan mukamman fa ba kananan mukammai bane kamar yanda waɗan su kike kallo.
Dan majalisa karamin zabe na, dan majalisa ba karamin zabe na ba, ko konsayye da ake dibiwa ba karamin mutun na ba. Nan na gare mu da jahiliyya yau ake dauka konsayye kamar karamin mutun, da karamin mutun na ba, wakili ho anka ce na jama'a, wakili yanzu a dauka ko mutun 20 sun ka tsaya sun ka ce wani mun saka gaba nauyi na anka aza maka, balle duk konsayyen da zaka gani sai ka kai ƙuri'a 1000 zaka samu konsayye. Mu sha hankalin da zamu yi ma ƴan uwan mu mata, dan Allah dan Annabi mata ƴan takara ban ce wance ko wance, duk wanda ta hito mace ki hito ki shehu ma mace ƴan uwanki ƙuri'a dan Allah dan Annabi, shi nake so gare su. Ba kai zaman ka gida ba ka ce aiki gare ka, a'a duk famu da suka gane muna wannan fafutuka saboda suna muke yi, saboda akwai haƙuƙun mu da yawa waɗanda ake taushe muna. In ka diba ka gani a siyasance shehu ƙuri'a mata ne da mu da ɗiyan mu jan, muna adda ƙuri'a, wai ba waɗancan masu manyan riguna ba lattijin ne adda ƙuri'a, muna adda ƙuri'a, to kuma muna ake mai da baya.
Komi dai take zama dokokin jamhuriyar Niger sun kebe kaso wanda ake ba mata wanda ake cewa kota wa jami'iyoyin yan siyasa da ma cikin mukammai na gwamnati da ma majalisar dokoki ta ƙasa dole ne ko wurin takara ko wurin tsaida waɗanda suka yi nasara a hidda kason yaya mata. Haruna Mamman Bago, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sai da Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma bari mu leka Najeriya, inda masana suka fara tsokaci kan shirin da wasu ƴan kasuwa ke yi na bude matatan man fetur a Najeriya. To kowane irin tasiri hakan zai yi ga fannin man kasar da kuma tattalin arziki?
Tun ɗan shekarun baya kaɗan aka yi liberalizing, wato aka yi saitin tattalin arzikin kasan nan bangaren man fetur wanda ƴan kasuwa na iya zuba jari. To tun 2020 ne dama muna tsammanin irin wannan abu ƴan kasuwa su zo su zuba jari kamar yadda yake a sauran tattalin arziki na kasashe waɗanda suke mambobi ne na kasashe masu yi da man fetur na duniya. Shi ne dama muke ta expecting ya faru a tattalin arziki irin na Najeriya, kuma zai samar da ayyukan yi na ɗaya kenan. Na biyu kuma zai ƙara ma masu zuba jari haske akan yin waɗannan irin masana'antu a tattalin arzikin kasa, sannan kuma zai faɗaɗa binciken man fetur a cikin kasa, musamman ma in ya zama na cewa cikin wanda za su zuba jarin akwai ƴan arewa waɗanda su ne suka fi buƙatar man fetur ɗin, wanda hatta tallafi da aka sa a man fetur an sa tallafin nan ne saboda irin ƙasashe da suke nesa da inda ake samar da man fetur ko kuma inda ake shigo da shi zuwa ake rarraba cikin tattalin arziki
To a Malam Shau, kamar idan aka ce akwai matatun mai masu zaman kansu, wato zai faɗa hannun ƴan kasuwa kenan, kamar hakan ba zai iya sa farashin man ya ƙara hawa ba idan aka ce za a sayar a kasuwa?
To ai sai akwai abubuwan aunawa a tattalin arziki. Misali in ka auna kasuwar wato communication, zaka iske
wato sadarwa,
kasuwar sadarwa za ka iske cewa lokacin da ƴan kasuwa suka zuba jari a cikin tattalin arzikin ƙasar shi ne a tashin farko ya zama da tsada, amma a yanzu shi ya samar da wayoyi ga hatta wanda bai buƙatan waya yanzu yana da kai waya uku. To idan aka samar da irin waɗannan refinery za su taimaka ma gwamnati ne na farko wajen samar da man da ake buƙata ma tattalin arzikin ƙasar, tunda wato refineries matatun man da ake da su da na Kaduna da na Warri da na Fatakol guda biyu ba za su iya samar da man da ake buƙata ba. Kuma abin da tattalin arziki yake buƙata shine matatu na ƴan kasuwa su zo su zuba jari, in su zuba jari ita kuma hukuma ta kula da waɗannan wato farashin man fetur ɗin a ƙasan domin a kiyaye yanda za su siye shi a matsayin ɗanyen mai wanda za su tace na ɗaya kenan. Na biyu kuma a kiyaye yanda za su siyar bayan sun tace shi kanshi man fetur ɗin da kananzir da gas da sauran abubuwan da za a tace a cikin man fetur ɗin.
A ɓangaren mayin daga arewa ne mun ga masifa,
arewa kan mun ga mayawo na gaba.
Malam Yushau Aliyu kenan, masanin harkokin tattalin arziki a wata hira da suka yi da abokin aiki na Muhammad Lalo. To akan wannan batun ne muke so ku kira mu in mun bude layukan mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin wani irin tasiri kuke ganin irin waɗannan matatan za su yi? Amma kafin nan ga wannan waƙar, ku shakata da ita.
Bai rainin kowa, bai rainin kowa wajen kowa. dan ya tuka amin kirki Allah na roke ka albarka manzo Allah to Allah ya huta mafaiti
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga jama'a. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Damaturu.
Ina tare da Mustafa Kinayin daga Damaturu.
To Malam Mustafa, wace gudunmuwa zaka bada game da wannan batun da muke tattaunawa akai?
Eh, yanzu na kama ku sai dai ban ji ku sosai ba kan yake tattaunawa ne.
Wato muna son mu ji shin menene tasirin idan aka maida matatu ko kuma idan aka ba ƴan kasuwa damar kafa matatun man fetur, wani tasiri za su yi ga tattalin arzikin Najeriya?
Okay, tattalin Najeriya tasirin da gaskiya za su yi akan man fetur. Hello,
muna jin ka. Muna jin ka. To sai dai ga dukkan alamu Malam Mustafa daga Damaturu layin ka ya goce. Yanzu bari mu je Taraba. Assalamu alaikum malami na Taraba, ko kana jin mu? Malami na Taraba, ko kana jin mu?
Insha Allah malama, ina jinki. Sunana Yunusa Tanko daga Bani Mbaka, jihar Niger.
To malam Yunusa, wani irin tasiri kake gani matatun man fetur za su yi idan ƴan kasuwa suka fara gina su?
Eh, gaskiya malama, ni wannan mataki gaskiya ni ban goyi bayan haka ba. Domin gaskiya idan gwamnatin tarayya ta ba da dama irin haka, to gaskiya za a samu fiye da yadda muke wahalar mai a yanzu haka. Saboda haka nan ni bana goyon ba a ce gwamnati ya ba da dama an kafa matatun mai irin haka nan, tattalin arzikin kasa za a samu karaya gare ta gaskiya. Saboda haka nan ni bana goyon baya. Ina fatan shi gwamnati zai zo. Eh,
ta yaya kake gani za a samu kamar koma baya ko ko kai baka ganin hakan zai yi wani tasiri?
Eh, gaskiya malama za a samu koma baya kwarai da gaske bisa ga halin da muke ciki a yanzu. Saboda haka nan gwamnati ya kamata ya dauki mataki na musamman yadda za a samu man fetur kasa ta wadatu. Amma muddin in aka yi sakacin ƴan kasuwa suka kafa matatun mai, to gaskiya Najeriya arzikinta za a samu durƙushewa kwarai da gaske.
To malam Yunusa mun gode, yanzu kuma bari mu koma Taraba.
Hello,
assalamu alaikum, da wa muke magana daga Taraba?
Ina magana da Murtala daga Taraba.
To me zaka ce game da wannan batun na yau?
To ina lamari dai addu'a. Hello,
muna jin ka. Wani irin tasiri ne kake ganin matatun mai za su yi idan ƴan kasuwa su ma suka fara gina su?
To Allah ya kawo sauki, Allah sauki zai zo. In ko Allah bai kawo ba, duk wani matatan man da za su gina da banza ne.
To mun gode daga Taraba, yanzu kuma bari mu je Adamawa. Assalamu
alaikum. Muhammadu Aminu Zaki ne daga Adamawa.
To malam Muhammadu Aminu, me zaka ce game da batun yau?
Wato ni kan yi farin ciki ne da kama ku da lai a yau.
Na'am, mu ma mun yi farin ciki.
Kun ga samu na kama ku, na yi farin ciki ne kuma na buga na gaishe da ku da inda ingancin shirin da kuke yi yana burge ni.
Na'am, to mun gode, mun gode kwarai da gaske.
Allah kara muku ci gaba, Allah kara muku gudu.
Amin, amin. To mun gode malami daga Adamawa, yanzu kuma bari mu sake komawa Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ina magana da Shaibu Bello daga Gasar Local Government karamar hukumar Taraba ce da ke jerin wani.
To malam Shaibu, wani tasiri kake gani matatun man fetur za su yi idan ƴan kasuwa suka fara gina su?
tasirin da zai yi shi ne ba wani tasirin da zai yi ba a hannun gwamnati ba. Yi gwamnati ta yi kowa ne da kowa ne, amma aka ce manyan 'yan kasuwa ne dole ne za a ke samu, a'a tesuwa ne za su samu. Amma idan zai na gwamnati da gwamnati da kowa ne dole wancan da wancan za a haɗuwa.
To amma Malam Shaibu, ba ka gani kamar hakan zai rage matsalolin man fetur da ake samu?
To matsalolin man fetur ba wani ragewa da zai da gwamnati ma za a ɗauki samu sai.
To Malam Shaibu daga Taraba mun gode, yanzu kuma bari mu je jihar Zamfara. Salamu alaikum
da Zamfara. Unya Umar ko ba shayi daga nan yi. Tasirin zage yi mai yawa ne.
Na'am. To ina ga dai layin malami na Zamfara ya goce, yanzu bari mu je Kaduna. Mun samu kira daga Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Alaramma, ko in ce Ibrahim, me zaka ce game da wannan batun na yau?
To gaskiya a ba ɗan kasuwa dama su buɗe masana'antu musamman na tace mai, gaskiya zai kawo alfanu ga Najeriya gabaki ɗaya, saboda matakin man fetur ɗin da muke da su na gwamnati ne.
To Malam Ibrahim,
an tsere kayan gwamnati, sai a ce ai kayan gwamnati kayan banza ne.
To Malam Ibrahim mun gode, amma lokaci ya ɗaga mana hannu, kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan zango na karɓar ra'ayoyi. Mun gode ƙwarai da gaske. To yanzu kuma masu sauraron mu ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda a yau ne aka shiga kwanaki na hudu na kokowar gargajiya ta kobin wannan kasar, wanda zai kare a ƙarshen wannan makon idan Allahu ya kai mu. Sai kuma a fannin kwallon kafa, a ranar jiya ne aka gudanar da bikin tantance dan wasar kwallon kafa mafi kwazo a shekara 2015 ta gabata, inda dan kasar Argentina kuma tauraro FC Barcelona ta Spain Lionel Messi ya lashe wannan matsayi a karo na biyar gaban Cristiano Ronaldo dan Portugal kuma tauraruwar Real Madrid ta Spain din, yayin da Neymar dan kasar Brazil ya samu matsayi na uku. Dan kasar Uruguay din nan Edinson Cavani da ke buga ma club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa na nuna ra'ayin yiwuwar ficewa daga wannan kungiyar, bayan da coachin club din Paris Saint-Germain Laurent Blanc ya ki saka shi tun farkon wasar da ya hada club din na PSG nasa a ranar Juma'a da ta gabata da takwaransu na Bastia, wanda club din na Paris Saint-Germain ya lallasa ci 2-0. Shi ko dan wasan Manchester City dan kasar Belgium Vincent Kompany ya sake jimuwa cin kadan bayan shigarsa a wasan da club din sa na Manchester City yayi a makon jiya, kuma coachin City Vincent Pellegrini ya ce zai iya share kusan watanni uku yana jinya, abinda zai nisanta shi daga filayen wasa har zuwa ana gab da kawo ƙarshen kakar bana ta kwallon kafa a kasar Ingila. Za mu kammala labarin wasannin mu na ranar yau ne da club na duniya na shekara, wanda hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta wallafa a ranar jiya jim kaɗan bayan kammala bikin tantance dan wasa mafi kwazo a shekara 2015, inda aka da Neuer da ke buga ma Bayern Munich a matsayin mai tsaron gida, sai Daniel Alves na Barcelona da Sergio Ramos na Real Madrid da Thiago Silva na Paris Saint-Germain da Marcelo na Real Madrid dukkansu a baya, sai Pogba na Juventus ta Italia da Iniesta na Barca da Modric na Real Madrid a tsakiya, sai kuma a gaba-gaba akwai Lionel Messi na Barca da Ronaldo na Real Madrid da Neymar na Barcelona. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙarshen shekarar 2015 ya zo da labari mai gamsarwa domin an kwashe fiye da kwanaki 42 a jere babu wani ɓullar cutar Ebola a ƙasar Gini. Wannan cigaban da aka samu ya kawo ƙarshen cutar daga tushenta na yankin yammacin Afirka. Cutar Ebola zazzaɓi ne mai sa gajiya da kasala da jiri da ciwon sassan gaɓoɓi daban-daban wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce a ƙarshen shekara 2015 kimanin mutane kusan 29,000 ne suka kamu da cutar ta Ebola, inda a cikinsu fiye da mutane 11,000 ne cutar ta yi sanadiyar mutuwarsu a ƙasashe 10 ciki har da ƙasashen Gini, Sierra Leone da Liberia waɗanda cutar ta fi addaba. Sanarwar da hukumar lafiya ta duniya ta yi na cewa babu wata ɓullar cutar ya nuna cewa ƙasashen uku sun shawo kan wannan cutar. Wannan nasara ce ga Gini da yammacin Afirka da kuma ƙasashen duniya, inji Amy Pope, ƙaramar mataimakiyar shugaba Obama a kan tsaron cikin gida, kamar yadda ta rubuto a shafin yanar gizo. Ta ce har yanzu Afirka na cikin haɗarin cutar Ebola da ma wasu cututtuka. Sake ɓarkewar kamuwa da cutar daga bil'adama ko dabbobi yana iya sake faruwa, kuma cututtuka irin zazzabin cizon sauro na nan yana ƙara yaduwa. Ƙasashen da cutar ta fi addaba, cutar ta yi masu mummunar ta'adi kuma zai ɗauki tsawon lokaci kafin su farfaɗo. Shi yasa Amurka da sauran ƙasashen da suka taimaka wa yammacin Afirka wajen yaƙi da cutar ta Ebola suke aiki da ƙasashen Gini, Sierra Leone da Liberia wajen kariya da samun hanyoyin farma annoba idan har ta ɓarke. Tun da ɓarkewar cutar ya shafi tattalin arzikin ƙasashen uku, Amurka da ƙawayenta ke taimakawa wajen farfaɗo da fannin kiwon lafiya da tattalin arzikin ƙasashen. Amurka ashe take ta farma duk wata annobar cutar Ebola da ka iya ɓarkewa. Amurka ta sha alwashin tsayawa da ƙasashen Gini, Sierra Leone da Liberia a yanzu da ma nan gaba. Sharhin murya Amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga Ibrahim Jarmai zai kawo mana labarai amma a takaice.
Malama Maryam, wani sabon bincike ya nuna cewa fiye da rabin adadin yara a Sudan ta Kudu da ke fama da rikici ba sa zuwa makaranta. Wannan shine adadi mafi yawa na yaran da ba sa halartar makaranta a duk faɗin duniya a cewar binciken. A yau Talata, hukumar kula da asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce kashi 51 na yara a ƙasar da shekarunsu ya kama daga 6 zuwa 15 ba sa samun ilimi. A Turkiyya kuma wani ɗan ƙunar baƙin wake da aka alakantawa da ƙungiyar ISIS ya tarwatsa kansa da bom a wani wajen tarihi a Istanbul, inda ya halaka akalla mutane 10 waɗanda 9 daga cikinsu Jamusawa ne masu yawon shakatawa. Harin ya jikata wasu mutane 15 yayin da 2 daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali, kamar yadda jami'an ƙasar ta Istanbul suka tabbatar. Jami'an 'yan sanda ƙasar Jamus sun kama wasu masu tsatsauran ra'ayi sama da 200 da suka tada rikici a birnin Leipzig, inda suka kona motoci da kuma ɓata dukiyoyin jama'a. An fara binciken ne a ranar Litinin da yamma kusa da lokaci guda da magoya bayan ƙin jinin 'yan gudun hijira na wata ƙungiya mai suna Pegida ke aiwatar da zanga-zanga da ke nuna da ke da aluna da aka rubuta da cewa ba sa maraba da 'yan gudun hijira.
To Malam Ibrahim, mun gode. Masu sauraro, duka abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau, amma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Nashwan Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.